Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sadiso Dangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Talata 31 ga watan Janairu shekarar 2017, zamu ci gaba da magana ne da muka faro ne game da shin wake da alhakin daukar nauyin ilimin primary da secondary a Nigeria.
Muna kokarin gano waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen kashe kudaden tafiyar da ilimin matakin primary da secondary a jihohin Nigeria.
Ya kamata abubuwan nan guda hudu su zo su zasu dauki ilimi: iyayi, malamai, sai ita gwamnati, ko ba haka ba, da ita hukumar ilimi, da su wannan international donors din nan. To abinda ake so anan, ya kamata kowa ya zo ya bisa karfin shi a garol din da yake buga, duniya ta san garol din da iyaye suka buga, garol din da gwamnatin jiha ta buga, garol din da gwamnatin karamar hukuma ta yi, ga garol din da gwamnatin jariya ta yi, ga kuma rol din da ita majalisar kinkin duniya take yi.
So akwai amsoshin ku na tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter. Ku dai koyi ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
A shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya ya kamata masu ruwa da tsaki su kare himma wajen tallafawa bangaren samarwa ko kuma kashe kudade na tafiyar da harkokin ilimin primary da secondary musamman a kasashen mu masu tasowa.
Farko daga Bilyaminu Ma'azi ɗan mama yace yau da gobe wannan maudu'i naku yana da matukar muhimmanci duba da yadda harkokin ilimi musamman ma daga matakin primary zuwa secondary ke ƙara tabarbarewa kuma zai taimaka kwarai da gaske idan masu ruwa da tsaki suka sanya ƴaƴansu na cikin su a cikin makarantun gwamnati domin ko su ne waɗanda Allah ya dora mu nauyin yin hakan amma kasantuwar cewa babu waɗanda suka jibanci su a ciki shi yasa suke nuna halin ko in kula Allah dai ya kyauta.
Sai Gazali Muhammad ADC Shuni yace yau da gobe tabbas sai mun kauda kudayi san kai da nema abin duniya ido rufe mu dauka cewa kudaden da gwamnati ke samarwa kudin jama'a ne ana samar da su ne don a taimaki yaran mu su samu ilimi ingantacce amma kash yanzu ba haka abin yake ba misali wallahi a makarantar da nake koyarwa har fada mukan yi da shugaban makarantar saboda dai na fadi cewa ba mu san inda ake kashe kudaden da makarantar ke samu ba a kowane lokaci wanda wannan shine sirrin da yasa aka dauke ni a makarantar.
Sai Ibrahim Mu'azu Mada Bakanewa yace salam yau da gobe ni dai wallahi idan za a nemi shawara ta sai in ce ya kamata a dinga ziyarar wuraren da wannan matsala ta yi kamari tare da tuntubar waɗanda abin ya shafa domin masu iya magana sun ce sai fa da dan gari kana za a ci gari da fatan Allah ya kawo mana daukin wannan matsala amin.
Sai Muhammad Bello Salihu yace salamu yau da gobe, ni dai ana wa gani ko danka na makarantar kudi ko bai na kudi, masu fada a ji da gwamnati da ƴan kasuwa su danga ziyartar makarantu domin duba abubuwan da ake mayara. Insha Allah za a samu nasara da ci gaba.
Sai Armayau Hamisi yace yau da gobe hanyar ita ce samun shugabannin makaranta adalai. Allah ya gyara mana, amin.
Sai Baba Gana Ibrahim Zangon Daura yace bayan gwamnati da masu hannu da shuni da ma sauran al'umma sun bayar da gudunmuwar su wajen inganta harkar ilimi, abin da ya rage gwamnati ta yi shine ta kafa kwamitin amintattu masu gaskiya da rikon amana waɗanda za su yi aiki kafada da hukumomin ilimi wajen ganin an samar da duk ababen da ake bukata a makarantun primary zuwa secondary, kamar kujeru, tebura, littattafai da duk kayan karatu na zamani, sannan a inganta albashin malaman.
Sai Ibrahim M. Muhammad Riba yace sai an gyara ma malamai albashi, sannan a sama wa makarantun kayan aiki kamar azuzuwa da kujeru da ciyarwa ga ƴan secondary.
Sai Bashir Kabir yace assalam ta hanyar ƙara ma malamai ƙwarin gwiwa tare da inganta koyo da koyarwa.
Sai Muhammad Maina kuma gannan yace hakika yau da gobe masu hannu da shuni suna da nasu gudunmuwa su tallafa da arzikin su da kuma ƙarfin fada aji wanda wani talaka ba shi da shi. Nagode yau da gobe.
Sai Halima Aliyu Ingulde tace yau da gobe hanyar da masu ruwa da tsaki za su yi domin samar da bangaren samarwa da kashe kudaden tafiyar da kudaden ilimin primary da secondary a kasashen mu shine: na farko a ƙara yawan malamai a makarantu, na biyu a ƙara wa malaman kudin albashi domin su samu ƙwarin gwiwa domin bunƙasa ilimi a nahiyar mu.
Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi yace wannan ya ta'allaka ne da gwamnati, kama daga fitar da kaso mai yawa a fannin ilimin primary da secondary har zuwa samar da mutane na gari waɗanda za su tafiyar da ragamar makarantun primary da secondary.
Sai Bello Sani Kakangi yace hakika ilimi yana cikin wani hali wanda yana buƙatar taimakon gaggawa a yankunan mu, da fatan hukumomi za su bada gudunmuwar su. Bissalam. Sai Tanimu Inuwa Zangon Buji yace salam yau da gobe shirin matasa, barkanku da wannan lokaci. Hakika ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ma masu ruwa da tsaki da su dinga hada kudaden da za su dinga taimakawa wajen farfado da ilimin primary da secondary, domin kuwa wannan karatun su ne tushen ilimi a duniya. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai Bafadi Suleiman na fada yace salam yau da gobe, yace a gaskiya ni yau ba sharhi zan yi ba, sai dai ina so ku bani dama domin in jinjina muku a dangane da kokari da kuke yi wajen wayar da kawuna al'umma akan batutuwa da dama da suka shafi rayuwar mu, kama daga lafiyar mu, ilimi, da ma yadda ya kamata mu zauna da makotan mu tare da ma sanin haƙoƙin su akan makotakar. Da fatan Allah ya ƙara muku basira da hazaka. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Idan muka leƙa shafin mu na Twitter @bellaishaku3 yace ta hanyar gina makarantu da samar da kayan koyarwa da biyan malamai hakunan su yadda ya kamata akan kari.
Sai @bakira dauratu yace hakika harkar ilimin primary da secondary a kasashen mu na Africa, sai dai mu ce Allah ya kawo mana agaji.
Sai @saidu katamma yace yau da gobe hanya ɗaya tilo da za a bi shine inganta albashin malamai.
Sai daga ƙarshe @sana aliyu turaki yace salam yau da gobe, a gani na ta hanyar tallafawa malamai da ma yaran su kansu, tunda kowa na buƙatar maku gaba-gaba yau da gobe. To mun gode, a ci gaba da turo mana sakonni.
To mun gode sosai kan ta bakin mare, mun gode a ci gaba da aikin
sakonni. Muna son ji ta gurin su.
Eh, haka yake.
To ga ƙarashin tattaunawar wakilin mu na jihar Katsina akan harkokin ilimi, wato Zaharuddin Sani, tare da Abubakar Ali Dogo, Abdulaziz Sani, Irobala, Yazid Ahmad da kuma Aisha Abdullahi.
To mu a tsarin mu wanda kusan kowa da kowa sani, za a ce gwamnati ita ke yi
wani mataki,
kamar mu a wajen mu kowa zai ce gwamnatin jiha ce, ko ba haka ba? Babu awareness ne na suwa-suwa,
kamar awareness, kamar fadakarwa kenan.
Babu fadakarwa da wayar da kan mutane suwaye-suwaye masu ruwa da tsaki a cikin sabgin ilimin nan. Shi yasa tun magana ta ta farko zaka ji na ce ya kamata abubuwan nan guda hudu su zo su za su dauki ilimi: ita mu iyayi, malamai, sai ita gwamnati, ko ba haka ba, da ita hukumar ilimi, da su wannan international donors din nan. To abinda ake so anan, ya kamata kowa ya zo ya sa karfin shi a garol din da yake buga, duniya ta san garol din da iyayi suka buga, garol din da gwamnatin jiha ta buga, garol din da gwamnatin karamar hukuma ta yi, garol din da wannan gwamnati tarayya ta yi, ga kuma role din da ita majalisar ɗinkin duniya take yi, particularly cikin international using wannan donor agencies din nan da suke yin wannan aikace-aikace.
To Malam Abubakar, lokaci yana ta hararan mu. To kai anaka fahimtar ya kake kallon irin su waye suke tafiyar da harkokin ilimi anaka fahimta
to zamu yi cewa wanda suke bada gudunmawa 100% a harkokin ilimi ko kuma ce kashi 70 kamar yanda shi aboki na ya faɗa gwamnati ce gwamnatin tarayya gwamnatin jiha daga nan kuma karamar hukuma gwamnatin tarayya yanzu in ka shiga makarantu zaka ji ta kawo littattafai wanda ga yana marubuta buru-buru FGN zaga an rubuta wasu kuma littafin za ga an kawo daga Subeb ne saboda haka su suka suna bada gudunmawa sosai wajen ci gaban ilimi sannan kuma kanana komi suna tallafawa su ma na kawo irin suna kokarin kawo alli suna kokarin kawo blackboard haka na yara wanda za su amfani da shi littattafan rubutu haka suna nan wannan kokarin
to mala
wannan non governmental NGOs su ma suna bada gudunmawa sosai
to mala iro ka je da mala Abubakar ya ce kamar da shi mala zai ce shi ana shi kallon gwamnati ita ce take tafiyar da ilimi to kai ma haka ne
alhamdulillah gwamnati tana taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da ilimi amma nauyin baiwai raya taya a wuyanta ba ita kadai akwai wasu bangarori da ban ji an yi magana akan su ba misali in muka dauki makarantu haka gwamnati ta taka rawa wajen gudanar da duk wasu hidindimu na makarantu amma akwai taimakon waɗansu wani bangare da yake tallafa ma gwamnati wajen gudanar da duk wasu hidindimu na makaranta misali in muka dau PTA Parent Teacher Association a duk makaranta zaka samu akwai kungiya ta iyayen yara da malamai su ma wannan bangare suna taka muhimmiyar rawa wajen harkar ilimi
to malama Aisha an yi wannan tattaunawa wanda ga lokaci mun ga kamar yana hararan mu yana so mu dakatar da wannan shiri taya kike ganin za a shawo kan irin matsalolin rashin wayewa na al'umma su san taya kuɗin suke shigowa kuma wake tafiyar da harkokin ilimin su
to alhamdulillah ba abin da zan ce he dai mu gode ma Allah mu gode ma gwamnati saboda ita ke ba da kula kaman yanayin wajen zama da sauransu saboda yaran ka kai dai kawai he dai a ce ka je kai karatu kaman dawainiya su ne me yasa ake cewa gwamnati ba ta yi albashi ba in lokaci yayi wata a ce gwamnati ko in albashi ya kama ai gwamnati muka sani
kina da ya kamata a ƙara fadakarwa ganin cewa kaman mutane ba su san yadda za a tafiyar da harkokin ilimi ba ko kuma in ce mutane ba su yadda ake tafiyar da harkokin kashe kuɗi ba da kowace daukan nauyin tafiyar da karatu
gaskiya ba abin da zan ce wasu daga iyaye ne saboda sun dai gani kawai an gyara ma yaran su waje kawai an dau malamai saboda din abin da ya ka karanta ba abin da ya kai koyarwa abin nan to me zai hana kaga ana koyar da yaran ka kyauta ya JS1 JS2 ya je har karshe ba za ka rika matsa mashi ba saboda da sun ga biya ake yi ba za su yadda su asara kuɗin su ba to dole gwamnati ta matsa ba za ta saki kuɗi ba saboda su ma akwai wahala kawai ana dai ganin kuɗi ne suna gyara-gyara ba a sanya akai aka same su ba
to Malam Abdulaziz mun dai ta tattauna akwai cikin waɗannan al'umma da muka tattauna da su wasu nunin cewa wani lokaci ba a da ilimi na fadakarwa wanda kamar fadakarwa ba ta isha al'umma ba ba su san yadda ake samun kuɗin nan ba da ake tafiyar da ilimi wasu ba su san ma wake tafiyar da harkokin ilimin nan ba
gwamnati ya kamata ta kafa wasu kungiyoyi wanda za su wayar da kan al'umma su nuna musu ga yadda ake samun kuɗin nan domin me domin su matsa ma 'ya'yansu akan harka ta ilimi domin idan gwamnati ba ta yi wannan kokari ba na ta kafa wannan kungiyoyi ta wayar ma da al'umma kai al'umma ba za su waye ba su gane cewa ga yadda ake samun kuɗaɗen nan ga kuma ta yadda ake kashe wannan kuɗi saboda haka idan gwamnati wannan muna ganin insha Allah ta'ala za a wayar da kan al'umma kowa ya san yadda ake tafiyar da kuɗaɗen gwamnati san ga yadda ake abubuwa
to Malam Abubakar kai me zaka ce dangane da wannan tambaya da na yi ma Malam Abdulaziz
to ni ma ina da ra'ayin cewa gaskiya ta hanyar wayarwa jama'a kai shine zai samar musu ilimi na yanda gwamnati take samun da kudadanta da kuma take kashe su a hukumar ilimi kamar misali amfani da gidajen radio gidajen talabijin duk wani wasu abubuwa ne wanda a cikin kauyen kayau karkarori zaka tarar da mutum na jin radio so zai san ga halin da gwamnati take ciki kuma ga yadda take samun kudin ta kuma ga yadda take kashe su
to Malam Yazid ilimi ya dan ragu na wajen fadakarwa al'umma ba san yadda ake samu kudin nan da ake tafiyar da ilimi ba san ma wa ke tafiyar da ilimin ba akwai wani karin haske da zakai
to shi yasa da mun kamar yanda aka yi economic summit to shi ma ya kamata a zo a ce a educational summit kusan kowace jaha karama kuma kowace zo su zauna san me matsalolin su na ilimin nan kuma daga nan ne a tunda an kira masu ba da tsaki kowace makaranta su ba da wakilin su iyayen yara su ba da wakilin su ko ba haka ba yaje a zauna a tattauna waɗannan matsalolin kaga daga nan in ya dawo ya hudi mutanen to ai ga matsalolin ka kowa zai san ga daga inda matsala take kuma ya ake magananta in magana gine-gine ce a wa yake ba da kuɗin nan wa zai kaza wa ke da haƙin ɗaukar malami to ta nan hanye wannan wayar da kan iyayen yaran ko ba haka ba tunda maybe za a ce a wasu kila ba su da damar sauraron rediyo da wada wannan abu amma ƴan suna zuwa makaranta ɗan aka ce a kowa ya zo da baban shi ɗan baban shi ya zo ita kuma makaranta ta ce to muna so cikin ku hidda wakili za a je karamar hukuma a zauna da karamar hukuma a je jiha a zauna kowa ya san me matsalar makarantar su da ita kuma gwamnati ya za a yi ta samu wannan kudaden kuma su wake ba da wannan kudaden mu kuma wannan role za mu buga dole sai an yi wannan
malam Iro daga ƙarshe kai ma na zo gurinka kamar tambaya da nema sauran abokan tattaunawa mu a cikin bayanan mu kuma kun yi bayanin cewa rashin fadakarwa wanda al'umma musamman waɗanda suka fi a yankunan karkara ba su da ko kuma mu ce wayewar yadda ake samo kuɗi da kuma kashe su na tafiyar da harkokin ilimi da kuma yadda su ba su ma san waye yake tafiyar da harkokin ilimin nan ba akwai kai ma ƙarin bayani zaka yi mana da ƙarshe
alhamdulillah akwai ƙarin bayani da nake so dan ko in dan yi sharhi akan abubuwan da wannan zaure ya tattauna ko abokan zamana da suka tattauna ina goyen bayan cewa wayar da kai ga jama'a dangane da yadda gwamnati take tafiyar da harkar ilimi yayi karanci misali in kamar yadda malam Abdulaziz ya ce kafa kungiyoyi waɗanda za su rika wayar da kai na yadda gwamnati take gudanar da harkar ilimi yana da matukar muhimmanci so amma ba gwamnati kadai ya kamata a ce ta kafa wannan kungiyoyi ba kungiya ba akwai ɗaiɗaikun mutane da ya kamata a ce sun kafa kungiya sannan yadda malam malam Yazid ya magana cewa idan lokaci zuwa lokaci ya kamata a ce hukumar makaranta tana kiran iyayen yara ana taro dangane da yadda ilimi ke tafiya a wannan jiha tamu hanyoyin da za a rika bi kenan ana wayar da kan jama'a dangane da yadda gwamnati take gudanar da ayyukanta na musamman in muka dauki bangaren ilimi da muke magana akan shi wayar da kai na yadda gwamnati ta kawo kayan aiki ko ta yi gine-gine shine hanya mafi saukin fahimtar yadda gwamnati take gudanar da ayyukanta misali akwai kungiyoyi da dama da suke wayar da kai in muka dau social media akwai kila karkarar da zaka iya zuwa ba sawaye da wannan ba amma radio duk irin dajin da ka shiga ko kauyen da ka je zaka samu akwai radio to me zai hana kungiyoyi su rika shiga gidajen radio suna wayar da kan jama'a dangane da yadda gwamnati take tafiyar da harkar ilimi ba ma a jiha ta ba ta katsina kawai a kowace irin jiha so hanyar radio da television da jaridu hanya ce mafi sauki ta wayar da kan jama'a yadda gwamnati take gudanar da harkokin ilimanta
to alhamdulillah anan mu kawo ƙarshen wannan shi na yau da gobe wanda sashen Hausa na murya Amurka take gabatarwa a kowanne yammacin kowace ranar Litinin zuwa Juma'a a madadin su waɗannan al'umma da muka tattauna da su malam Abdulaziz Sani Funtuwa da Abubakar Ali da malam Yazid Ahmad da Aisha Abdullahi da Irabala anan ne Zaruddin Sani Funto da na jagoranci shirin daga nan Katsina nake cewa a huta lafiya
to muna godiya Zaharuddin da tawagarka cikin zauren muhawarar yau da gobe wanda kuka tattauna akan maganar daukar nauyi ko kuma wake da alhakin daukar nauyi na kace kudade a primary da secondary tare da tawagarka muna godiya sosai to Maryam kin ji fasafi na tukunji
a ce magana sosai
yawa
fede mi ake cewa
eh bari har ku ake cewa an yi filla eh to kamar yadda muka yi alƙawarin cewa zamu tattauna kai tsaye da wasu masu ruwa da tsaki ko kuma mutumin da yake da ruwa da tsaki akan maganar haraka ko kuma sani na maganar ilimi da yanda ake tafiyar da shi kasancewar ya taba marike wani mukami a Najeriya da ya shafi jagorancin kwalejin ilimi to muna tare da Professor Yusuf Alhassan wanda yake a nan Amurka malam barka da warhaka
barkanku da aiki, zan ce Allah ya saka da alherinsa.
Amin
da zuwa. Sannu.
Gode. Yawa. To gashi mun kwararo kan mu fukan maganar daukar nauyi ko kuma alhakin ilimi, misali musamman wurin kashe kudade, ginin makaranta ne, a kudaden da za a siye su alli ne, a littattafai ne, a kila abincin da yara ne ma mai suke ci a makaranta da makamantan su. Shin zamu auna can kasashen mu muna kiran su kasashe masu tasowa, nan kuma ana kiran su kasashen da suka ci gaba. Shin primary da secondary professor anan irin kasashen nan wake da alhakin kashe kudade ne, kuma ya ake kashe su ne a takaice misali?
To na farko masu ko me babban daukan nauyin alhakin ilimi na elementary da secondary a nan Amurka ita ce gwamnatin jiha da kuma karamar hukuma da jihohi. Ita gwamnatin kasa gaba daya ba ta da wannan alhaki. Akwai dai wasu kudade da kasan ware wanda ban sun fassara su da Hausa ba, ko zan ce da ake cewa grant ta baya,
shine tallafin
jami'a. Amma shi ilimin elementary da secondary gaba daya yana wuyan gwamnati kowace jiha, jihohi 50 din nan da muke da su da kuma kananan hukumomi su suke ba da wannan kudi, su suke kula da gine-gine, su suke daukan malamai, kuma su suke ba da duk wani abin da ya dace na kashewa da za a yi daga bincin alli da kuka faɗa da littattafai da na'urori na ayyuka su ne kwamfutoci da sauransu. To banda wannan bangare akwai kuma bangare na kamar ni da kai yanzu mu je mu kafa makaranta ko ta elementary ko ta secondary.
Me zaman kanta kenan?
Mai tsayawa masu zaman kansu. Amma dole mu bi ka'idar wannan jihar da kuma wannan kadamar hukuma. To saboda kafin mu kafa wannan makaranta sai mun je mun karɓi littattafai, mun karanta, mun komai, mun ga ka'idoji, sannan mu samu takardu, mu cike, kuma mu tabbatar cewa su kuma mu mayar da su ga gwamnati ta jiha. To na ɓangaren ilimi su kuma za su duba su ga cewa muna da duk wani abin da ya kama daga kan kuɗi zuwa malamai da kuma gini ko gine-gine na wannan ita makaranta mai zaman kanta ko ta primary ko ta secondary. To in gwamnati ta amince da wannan, to sai a baka dama ko a bamu dama ni da kai sai mu je mu kafa wannan. To masu zaman kanmu kenan, ko masu zaman kanmu an kasu kashi biyu ko uku. Akwai masu zaman kai wanda suke ba ruwansu da wata harkar addini. Misali kawai duk wanda yake da sha'awar baya son ya kai ɗansa ko ƴarsa makarantar gwamnati zai iya kawowa makarantar mu da muke zaman kanmu ya biya mu ga dama ga abin da muka saka akan kowane yaro ko yarinya na karatu. To sai ɓangare ɗaya kenan. Akwai ɓangare kuma na masu addini, kamar za ka ga akwai makarantu da suke ƙarƙashin coci-coci daga kan elementary. Kai ba ma kan elementary ba, akwai abin da ake kira early childhood education, shine na farko daga yaro ya kai shekara ɗaya ko biyu da ake sa shi ana ya zo ya shiga elementary ya zo secondary kuma ya fita. Wasu ma har da makarantun gaba da secondary suna zuwa irin nan coci-coci. To banda coci akwai makarantun musulmai ma su ma akwai suna da nasu. So kaga shine yin rancen addini gaba ɗaya. Akwai addini na musulunci, akwai addini na krista. To su ma suna da nasu makarantun. Su ma wanda suke ka'idojin nan su da ake bi, su kuma akwai nasu wani board wanda yake kula da wannan bangare nasu na irin waɗannan makarantu masu zaman kansu ko na addini ko ba na addini ba.
To wato sai dai an bi ka'idar da take ta dace da tsarin ilimi na ƙasa.
Ba na ƙasa ba, na jiha.
Na jiha ma kenan kawai.
Alhakin yana kan kowace jiha.
Kowace da tsarinta.
Tsara ba cewa ga iliminta. Ga yadda take son a gudanar da harkar ilimi.
To
ita kuma gwamnatin ƙasa ta koli tana kallon kowa wanda ya kauce ka'ida ta ƙasa gaba ɗaya za ta kira wannan gwamnatin jiha ko ta sanar da ita cewa fa kun kauce ka'ida. Kun kauce ka'ida guri kaza, fa to in za mu ba ku lokaci ku gyara, in ba ku gyara ba ga irin horon da za mu yi muku, tunda akwai kuɗaɗe da suke bayarwa. wannan kudin sai kaga an hana ita wannan gonaki, to kaga za ta dan samu rauni ko tarorana wasu gudanar da bangaren ilimin. To sannan sai kashi na uku na gaya maka na masu zaman kansu, su ne kamar yanzu ni da kai mu ce ba ma san makarantar masu wanda suke zaman kansu, ba kuma ma san makarantar addini, amma za mu ringa koyar da yaranmu a gida, gidajenmu. Wannan kuma na gidaje mu ma dole mu bi ka'idar kamar yadda waɗannan makarantu masu zaman kansu suke, mu je mu gabatar da kanmu a ofishin gwamnati. Kuma dama kowane yaro ana da sunansa da yake da suna komai nasa. So ka'ida ce kamar yadda ka sani a ƙasar nan karatu dole ne daga ilimin elementary har zuwa secondary. Ka sa yaranka ko yarinyarka in ka ki, to doka za ta hukunta ka, wataƙila ma har ta kai ka ga gidan yari da kuma tara. To ka gabatar da ilimi ko ba da ilimi daga elementary har zuwa secondary ya zama na dole ne a ƙasar nan kuma kyauta. Amma in ba ka son na kyauta na gwamnati, ko ba ka son wanda ba za ka iya koyarwa a gidanka ba, to dole ka tura ɗanka ko ‘yarka ga makarantun gwamnati da muka yi bayani na farko, su ne na wannan ilimin elementary da secondary.
Yau wato farfesa, saboda lokaci bari to tunda mun ji gaba kusan jimilla ko kuma mu ce ka takaita mana yanda yake a Amurka, to mi isa mu a kasashen mu masu tasowa abin yake fuskara ne? Gashi an ce kaga a bisa tattaunawa da aka yi da matasa akwai maganan jiha na badawa, ita ma karamar hukuma na badawa kudin yake suke zirarewa ne kawai, sai kaga aji ba wurin zama, aji a fashe, aji ba rufin kwano, aji yan ana ruwa yana jiki,
wanda da yawa shine matsalar da ake fuskanta. Ha mutane ma na ce kamar gwamnati ma yaudarar mutane
kawai take, amma wani mai sako ma da abin da yake ne ce kawai in kana son ilimi sai dai kudinka, har yake to Allah ya saka wasu sardaunar da Ahmad Bello Marigayi. Me za ka ce akan na Najeriya misali a takaice?
To gaskiya rashin sanin ka'idoji da manufofi na rayuwa ta ƙasa. Misali yanzu in ka duba ai yanzu a ƙasar nan ba ko jiya da shekaran jiya an yi tawaye da tarzoma da zanga-zanga ba, har wasu 'yan majalisar ƙasa da na dattijai sun shiga ciki na 'yan Democrat misali akan nuna baki da suke zaune a ƙasar nan. To ai kaga ba wannan abu ne, abinda zan ce democracy ne gaskiya yadda yake ya kamata ya aiki. Kaga wannan gwamnati shugaban ƙasa ya ba da doka a yi. To kaga jama'ar ƙasa kuma su ga wasu daga ciki su ga abin nan ba su amince ba, shi ne suka fito suke faɗan albarkacin bakinsu. Kuma ka'ida suka bi a wannan kundi na ka'ida na ƙasar nan da ake kira constitution. Kaga ya ba kowanne dama ya faɗi albarkacin bakinsa, ko ya ji daɗin abu ko bai ji daɗin.
Kuma har yau ba wanda muka ji an kama.
To kuma mu yanzu a gasar mu baka yi saka yi wannan ba, in abu ya dame ka kawai sai dai wanda za ka zo kai murna wannan za a kyale ka. Amma ka fito ka ce gwamnati bata kyauta ba,
sai ai narar da kai
albarkacin bakinka, sai ka ga wato wai suke da suna masu tsaro wannan nufin wato security agent sun bakunce ka.
Wato sai bayani ya ƙara tsawo.
To farfesa, ban sani ba ko su masu ruwa da tsaki a harkar ilimi ko su ma 'ya'yansu suna karatu a irin makarantun gwamnati?
Anan ba
misali.
To a nan ƙasashen gaskiya misali wasu suna yi wasu ba sai misali. Kamar shugaba Obama da ya gama karatu, da ya gama abin waiso da karatu, da ya gama mulki kwanan nan. Idan ka duba cewa wato 'ya'yansa a makarantun masu zama kansu ya saka su. Bai saka su a makarantun gwamnati ba. Ba don komai ba, shin ko ka ɗaukar rai yana da dama ya yi wannan.
Kuma a jihu yana nan.
Amma yawwa. Kuma 'ya'yansa guda biyu mata da waɗannan da ake yawan nuna su tare da su da sauransu. Private school suka yi a nan Washington DC.
Ɗaya ma bata ƙarasa ba har yanzu shi za
ka. Tana nan an bar yawwa ka gani? To wannan ka ga shin ko ka ɗaukar rai. Amma duk da haka wannan bai hana shugaba Obama ya taimaka wa ilimi na ƙasar nan ba, kuma ya kai wani matsayi da ya kamata ba.
Haka.
To saboda haka duk da wannan da ya bi ya bi ka'ida, ba wanda zai zo ya zarge shi ci a kai kana shugaba ka tura ɗanka private school amma kai ka yi kaza da kaza.
Yau Allah farfesa ka gararo bayani, amma za mu ci gaba.
Haka wallahi.
Ina wannan hira ba ta ƙare ba gaskiya.
Ya kawo.
Mun gode, mako mai zuwa za mu neme ka insha Allah.
Masu sauraro, kuna iya tuntuɓar shafukanmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
Sannan a ci gaba da bin shafukanmu na Facebook da Twitter ta hanyar lalubar sunanmu na VOA Hausa.
Yanzu a madadin
Maryam Bashir Bugada.
da Safinatu Sada Sodangi
da Julie Levis Gresham wadda ita ce ta bada umarnin shirin tare da taimakon Saida Hamdun sai engineer Munaru Lanes ni Usman Ahmad Kabar Ahmad din Jarmai da hada mu da ku a shafin mu na Facebook live nake cewa mu zaman lafiya
Maryar Amurka yau ta tantance Dai bincike ta zaro zance Ba ruwanta yau da madalaci